sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A karon farko kasar Pakistan ta bude hanyar jigilar kayayyakin wanda za a shiga da su Afghanistan da bata da teku domin taimakawa gwamnatin Taliban mai mulkin kasar da yake daidaita ta magance matsalolin tattalin arzikinta. Yanzu an bude filin saukan jiragen sama na Islamabad ga manyan kayayyakin kasuwanci na Afghanistan, inji Muhammad Sadiq, wakilin Pakistan na musamman a Afghanistan, a wani sakon Twitter a jiya Asabar. Sadiq ya ce wani jirgin dakon kaya ya zo da kayayyakin masana'antu a Islamabad a ranar Juma'a. Kana motocin dakon kaya suna kwashe kayan suna bi kasa da su suna tsallake iyakar Tokam da ke arewa maso yammacin Afghanistan zuwa birnin Kabul. Ina ta yin ma'aikatan kwastam na Pakistan murna na nasarar shirya kwasan kayayyakin da jiragen saman kasa da kasa suka shiga da su a Pakistan. Hakan na tabbatar da himma da Pakistan ta bayar wurin shirin tattalin arziki. A jiya Asabar a harabar Majalisar Dokokin Amurka ta Capitol, Shugaban Amurka Joe Biden ya jinjina wa jama'an tsaro da suka mutu a fagen daga da kuma karrama waɗanda suka fafata a rikicin ranar 6 ga watan Janairu a wannan wurin da hakan ya faru. Yana ayyana cewa saboda ku ne demokradiyyarmu ta kukuta. Biden ya yi jawabi ne a wurin addu'a shekara-shekara na cikin shekaru 40 na karrama jama'an tsaron ƙasa da kuma tunawa da wasu jama'an tsaro 491 da suka mutu a fagen daga a shekarun 2019 da 2020. Da yake tsaye a inda taron jama'a suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar zaɓensa, Biden ya keɓe jama'ai 150 da suka ji rauni da wasu 5 da suka mutu bayan harin da aka kai a Capitol ya yaba musu. A jiya Asabar tsohon shugaban Afrika Laurent Gbagbo ya kaddamar da sabuwar jam'iyya wadda a baya ya yanke hulɗa da waɗanda suke tafiyar da tsohuwar jam'iyyarsa yayin da yake fuskantar shari'ar laifukan yaƙi a kotun ƙasa da ƙasa. Gbagbo mai shekaru 76 da ya dawo gida a cikin watan Yuli a lokacin da kotu ta wanke shi ya sanar a 'yan watanni da suka shuɗe cewa zai kafa sabuwar jam'iyya domin kaucewa rikicin shari'a da tsohon abokinsa Afi Ngwesan. Amika Gbagbo zuwa kotu Hague ne a shekarar 2011 kana jam'iyyarsa ta Ivorian Popular Front Party ta dare gida biyu bayan shekaru 3 inda Ngwesan ke jagorantar bangare guda yayin da uwar gidansa Simon Gbagbo take taka muhimmiyar rawa a ɗaya bangaren. Masu shirya jam'iyyar sun ce sunan sabuwar jam'iyyar Gbagbo ce African People's Party Ivory Coast, kana aka takaita sunan da Faransanci da PPACI. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin tsohon shugaban Amurka Bill Clinton ya ce shugaban zai kara akalla dare guda a asibitin kudancin jihar California inda yake murmurewa daga kamuwa da cuta. Shugaba Clinton na ci gaba da murmurewa sosai a cikin sama da sa'o'i 24, inji kakakin nashi Angel Urena yana faɗa a wata sanarwa. Uwar gidansa Hillary Clinton tana tare da mijin nata a asibitin kudancin birnin Los Angeles. Ta dai koma asibitin ne tare da 'yarta Chelsea Clinton da misalin karfe 8 na safiyar jiya Asabar. Da yammacin shekaran jiya Juma'a, shugaban kasa Joe Biden ya ce ya yi magana da Clinton, kana tsohon shugaban kasar ya bada sakonsa na ban girma. A ƙarshe, a jiya Asabar gwamnatin Venezuela ta ce za ta dakatar da tattaunawar da take yi da 'yan adawan ƙasar a matsayin martani ga miƙa wani aminin shugaba Nicolas Maduro na ƙud-da-ƙud zuwa ga Amurka wanda ake nemansa akan aikata laifin halatta kuɗin haram. George Rodriguez, wanda ke jagorantar tawagar gwamnati a tattaunawar da aka fara tun cikin watan Agusta, ya ce tawagarsa ba za ta je Mexico City ba saboda fara wani zagaye na tattaunawar, ko da yake ya daina cewa gwamnati ba za ta yi watsi da tattaunawar baki ɗaya ba. Sanarwar na zuwa ne sa'o'i bayan saka ɗan kasuwan nan Alex Saab a wani jirgin Amurka a ƙasar Cape Verde bayan bai yi nasara ba a fafatawar watanni 16 na ganin ba a miƙa shi zuwa Amurka ba domin fuskantar tuhumar halatta kudaden haram a birnin Miami.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Muna tattaunawa akan Najeriya da kalubalen ƴan aware. Hajiya Zainab Ahmed Marshall, wacce aka fi sani da Bintal Hijaz, tana cikin bayani kafin lokaci ya mana halinsa. A yau za ta ci gaba. Zainab, gare ki.
Zan so in sake magana akan abinda dan uwa na yi magana na cewa Najeriya ba za ta rabu. Za ta rabu idan ka duba ta bangaren musulunci. Bane gida ne yan uba ya fadi ya mutu, akwai yanda ake raba gada. Ka gane? To mu wannan ma ba wani rabo bane. Ka gane kowa ya san gidan uban shi, kowa ya koma. Kowa ya tafi gidan ubansa. Ka gane? In aka ka koma gidan in kadara ce dan arewa yake da ita a nan gurin. In kaga wannan akwai abin da ake cewa ne, sai mu zauna sai mu yi kiyas, sai mu dan basu abin da muka ga za mu iya basu. Ragowar ya zama ganima tunda ba mu muka kawo suka wannan ba. In ya murbe isa ya je garin shi ya gina katan gidan da zai gina a Kano ba, wallahi ina nemaka tabbacin cewa ba dan arewa da ake sayarwa kasa ya gina gida na kanshi. Mu ko unguwa guda gare mu a Kano sunanta Sabuwar Inugu. Dalili da ne wato saboda mu an tayar da mu da soyayya da waye. To su tunda ba haka suke so ba, mu mun fusan dan girma Allah gwamnatin Najeriya, dan girma Allah ta raba mu da waɗannan guba. Dan mu guba ce a gurin mu wallahi, saboda sun zama mu ƴaƴan mu guba. Za su kawo mana ƙwaya ƴaƴan mu na hauka. Ni uwa ce ina da ƴaƴa, kuma ko ban haifa ba ina gani ƴaƴan wasu nawa. Saboda haka ni a guri na ba na kaunar alaka da inyamuri ban ki ba wallahi, amma ayi nesa nesa wasan kura. Su bar mana kasan mu, in ba sa nan mu mun sai da zamu yi ƴaƴan namu da suka zama ƴan ƙwaya, mu tattaro kayan mu gyara musu. Amma in har suna cikin mu suna shigo da ƙwayen nan, suna jan wasu su tafi da su kuji, su koya mutum biyu har ba bindiga, su da su koya mutum 100, ba arewa ba za ta gyaru ba. Mu yanzu ba Najeriya ce a gaban mu ba, mu yanzu ƴaƴan mu ne a gaban mu, mu yanzu yankin mu ne a gaban mu. A bari a raba kasan nan a cikin ruwan sanyi ba tare da an kashe ko sauro ba. Iyakar magana ta ke.
Jama'a assalamu alaikum. Na saurari abubuwan da waɗanda suka yi magana kafin in zo suka yi magana. Kuma babban abin da za mu duba a nan shi ne muna ma kaucewa me yake faruwa a Najeriya. Ba ma ganin irin wannan ƙungiyoyi ko irin wannan tashin hankali na faruwa sai zaɓe ya doso. Kuma idan ɗan arewa ne akan karagan mulkin zaben a lokacin da Obasanjo ya mulki ko Goodluck Jonathan, ai waɗannan ƙungiyoyin duk sun kwanta, ba mu ji su ba. Babu wanda ya ji waɗannan ƙungiyoyin, saboda babu harkar zaɓe, sun san cewa mutanensu ne akan gurin, saboda haka ba za a tada balli ba. Amma yanzu da yake zaɓe ya karato, an fito da magana sai an yi karɓa-karɓa, sai mulki ya koma guri kaza. To mu tsaya ma mu duba ƙasashen da aka yi irin wannan. Ƙasashe biyu ne a duniya suka gwada karɓa-karɓa ɗin nan. Akwai ƙasar Switzerland a 1890 tsarin mulkin su ya yarda cewa ba karɓa-karɓa ma ake yi ba, a'a duk wanda ya fi kowa daɗewa a majalisar ƙasa a cikin gwamnati shi zai zama mataimakin shugaba idan shugaba na kai. Kuma da shugaba ya kauce shi ne zai hau shugabanci. Suna da lardoji su ma ko kuma jihohi, amma ba a ma duba jihohin. Ana duba yawan daɗewar da kai, saboda koyaushe a samu ƙwararre akan kargan mulki. Sai ƙasa ta biyu ita ce Lebanon. A tsarin mulkinsu na 1926 aka tsara cewa shugaban Lebanon tilas ya fito daga jinsin Kiristoci na Maronite, shi kuma Prime Minister Tila ya fito daga jinsin Musulmi 'yan Sunni, sannan kakakin majalisa Tila ya fito daga jinsin Musulmi 'yan Shi'a. Kuma nawa ne yawan mutanen a lokacin idan aka auna? Musulmi na da kashi 61 cikin 100, su kuma Kiristoci na da kashi 33 cikin 100. Kuma a musulman za ka ga cewa Sunni suna da kashi 30.6, sai kuma 'yan Shi'a suna da kashi 30.5. To shi ne aka yi wannan tsari a Lebanon. Amma tambayar da zan yi a nan shi ne, tunda aka yi wannan, tunda aka kafa kasar Lebanon ta taba zama lafiya. Idan an yi wannan abin ne domin a zauna lafiya, to ba irin yaƙe-yaƙen da ba a yi ba. Har yau muna ganin yaƙi, in an gama wannan a fara wannan. To zancen wai a tsaya a sa wani abu ma akan doka ko a tsarin mulki na cewa a yi karɓa-karɓa bai yi aiki a ko'ina ba. Tunda abin da ya kamata a yi shi ne wanda ya fi cancanta ya zo ya yi shugaban ƙasa ko daga ina yake, kamar yadda tsarin mulkin ƙasar Switzerland ya yi. Za a ɗauka cewa ai karɓa-karɓa suka ce a yi, amma idan ka dube shi za ka ga su kuma wani tsari ne na meritocracy, wato wanda ya fi dacewa shi ne zai yi shugaba a ƙasarsu. To kaga ko daga ina kake bai taso ba. Sannan abubuwan da suka yi ta faruwa a ƙasar nan, kamar yadda malamai suka faɗa kafin karɓi wannan abun magana, abubuwa ne masu ban al'ajabi. Kuma mutanen nan da muke zaune da su ya kamata su yi karatun tana tsiga kansu. Kuma ina so in ga su waɗanda suka ce su Ibo ne na arewa, to su rika zuwa gida. So nawa suke zuwa gida su ne yaran nan nasu masu tada hakarkari bayanai kan cewa abubuwan nan fa da ake gaya musu ko abubuwan da aka gaya musu ba gaskiya ba ne. Don idan da ana irin wannan yanda mutane suka faɗa na cewa ko da taƙi ɗaya na ƙasa ba ma mutumin arewa ba, a'a, ko da bai rabe ne ya je ƙasar Ibo ba za a bashi ƴancin ya sami murumfa ko ma taƙi ɗaya inda zai saka ko da tebur ne da zai yi sana'arsa ba. To kaga waɗannan abubuwa tila a duba su a yi adalci. Kuma rashin adalcin shugabanni da aka faɗa, wannan shi ne abin da ya jefa Najeriya cikin halin da muke ciki. Kuma ya kamata yanzu duk abin da za mu yi mu tabbatar da cewa an samu adalan shugabanni a Najeriya waɗanda ba sa danne haƙƙin al'umma. Yanzu kuna zaune da mutane da an zaɓi mutum ya shiga majalisa ko ta jiha ce ko ta tarayya ko ta dattijai, za ka ga ya fara canja motoci, ya yi sabon aure. Mun ga ministoci ma wanda yake shekara ɗan 73 ya je ya ɓaro budurwa 'yar shekara 18. Yanzu me zai da wannan? Me yasa a ce wai kuma mutane suna kallon wannan abubuwan fa? Minista ne wannan. Sannan akwai sanatoci da yawa da suka yi irin wannan, wanda inda a ƙasashen Turai ne za a ce wannan mutum ya zama pedophile. Tila a ɗaura masa wani abu ma a hannunsa da zai rika nuna duk inda ya shiga, zai rika yin alama cewa ga wani fa mutum ya shigo, ku janye yaran ku ku ɓoye su. Saboda haka ƙasar nan shugabanni sai sun tashi tsaye, sun ba da shugabanci na gari, kuma a yi shugabancin nan na ba sani ba sabo. Wannan gwamnati tunda ta shigo ta yi ƙoƙarin yin abubuwa, amma saboda rashin cizawa ta zama magiyar lami, sai ta ce za a yi abu. Yanzu kaga an kafa kwamiti, an yi bincike na shi kansa wanda yake binciken masu cin hanci da rashawa Magu. Ina wannan binciken ya shiga? Alƙali aka sa wanda aka yadda da shi a ƙasar nan ye wannan binciken. Mutane da yawa kai har daga cikin hukumar EFCC an zo an ba da shaida kan irin ta'annatin da Magu ya rika kuntukawa a ƙasar nan, amma har yau yana nan yana yawansa. Da rashin kunya ma kwanan baya kokari aka ba shi ƙarin girma ya zama AIG a Najeriya, wato daga babban spetan 'yan sanda sai shi, kuma a cikinsu ake ɗaukar babban spetan 'yan sanda. Ana nufin kenan watakil da ya shiga an bar wannan ya wuce zai iya zama speto janar na 'yan sanda. Mutumin da aka san cewa abubuwan da aka binciko a wannan abin na wannan salami da ya yi wannan bincike abubuwan na ƙazanta, amma har yau an bar shi yana yawo. Saboda haka duk wanda ya shiga wani mukami zai abin da ya ga dama a ƙasar nan ya san babu abin da za a yi masa, ba hukunci baya aiki, ba a hukunci. Kwana-kwanan nan aka cire ministoci guda biyu, kuma an banda Najeriya ba inda za a cire minista. Wasu daga cikinsu an ce suna da kamfanoni 10-20, ayyukan ma'aikatun nan nasu su suke rarraba kansu. Kuma ba ma waɗannan ministocin da aka cire ba, waɗannan su aka gani a bincika dukkan ministocin da suke Najeriya ɗai-ɗai ne ba su da irin wannan kashin a gindinsu. Saboda haka ya kamata shugaba Buhari ya tashi ya duba ya yi wannan bulala, kuma waɗannan da suka tafi a dawo da su. EFCC me suke yi ba za su je su cafko su ba? A ga laifuffukan nan da suka yi, su amayar da abubuwan da suka kwasa. Idan akwai wani hukunci da za a yi musu a sa su a kurkuku a sa su. Akwai hukumar nan ta NDDC ta Niger Delta, muna ji muna gani aka zo ana bincike a kanta. Sun ci man kudin da aka ba su idan aka hada dukkan jihohin arewa ba a ba su wannan kudin ba tunda aka fasu trillion 6 aka fasu tunda aka fasu idan ka hada lissafi na kudaden da aka bawa jihohin arewa ba su kai wannan kudin ba saboda haka kaga wannan mutum yazo wai har su ma yayi ma a gaban majalisa har yau ba a ƙara ta da magana ba to ka san da gangan muke a ƙasar nan gangan kawai ake ba gaskiya domin shi kansa minister na wannan Niger Delta din bai kamata a ce yana kan kujerarsa ba saboda ganin irin abubuwan da ya kuntuka ta annadin da ya kuntuka yana gwamna a Akwa Ibom state ya kamata a ce yana kurkuku a yanzu ba wai yana yawo kuma an ba shi mukamin minister ba haka an yi zarge-zarge wannan harkar tsaro din nan da ta taso su shugabannin nan na tsaro wato service chiefs din nan da aka cire an yi ta zargin cewa an ba su kuɗi shi kansa mai bayar shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro ya fito ya ce tunda ake gwamnati a Najeriya babu gwamnatin da ta taba bawa a harkar tsaro irin wannan kuɗin kamar gwamnatin shugaba Buhari amma mutanen nan maimakon su je su yi wani abu da harkar tsaron nan kowa ya je yayi jami'a a garin su jami'a ce za ta yaki tsaro tsaro na tabarbarewa kuna can kuna gina jami'a saboda suna so su je su zama gwamnoni a jihohin su kuma gwamnatin nan na gani maimakon da aka cire su a ce a zo a bincike su kamar yadda aka binciki waɗancan na Goodluck Jonathan aka samu mankudan kuɗaɗe da daloli da sauransu a gidajen su waɗannan sai aka bar su kawai suka tafi aka ma ba su mukami wai sun zama jakadin Najeriya a wasu ƙasashe na waje saboda haka akwai rashin adalci a ƙasar nan wanda shi ya kamata a duba da farko shi yasa kaga su mutanen Ibo da mutanen Yarbawa kowa ke so sai ya samu shugabancin nan kuma neman shugabancin nan ne yasa aka samu Sunday Igboho kuma shi Nnamdi Kanu da irin su kuma suka fito suna ta ja in ja saboda sun ga a 1993 lokacin da Yarbawa suka yi ta wannan irin kurarin aka dauki shugabancin Najeriya nan cikin ruwan sanyi aka ba Obasanjo ya zo ya hau
muna godiya Nasiru Zaharaddin kai bayanai masu ma'ana akwai waɗanda za mu ba su dama saboda suna da wani uzuri a gaban su kaman Nastura Ashir Sharif da Abdulaziz Suleiman da kuma Ali M. Ali. Bari mu fara da kai babban edita Ali M. Ali.
To a gurguje ni bayani na game da wannan magana ce masu neman ɓallewa su kafa tasu kasar da masu ganin cewa ba a yi musu adalci ba a ƙasar tarayyar Najeriya shine in ka duba tarihi masu magana a baya kowa ya faɗi albarkacin bakin su musamman abin da ya shafi zamantakewa to in ka duba tarihin ƙasar nan shin yaya muka zo wannan gaba ta yaya muka zo wannan gaba ya kasance akwai waɗanda suke ganin ba a yi musu adalci ba suka dage cewa lalle lalle su ko dai a musu adalci a ba su mulkin ƙasar nan ko kuma su balle to in ka ga magana irin wannan sai ka bidda da sassala me ya kawo muka zo ga wannan gaba ala kulli halin ko menene a cikin masu magana da baya su magana adalci zamantakewa da iya kuma tafiyar da mulki aka ce iya zama da wannan ne yake sa a ce miji baba duk inda ka iya takin ka ka iya salon mulkin ka to kowa ma zai zo to ƙasa da take da jinsuna da dama irin Najeriya kuma ya kasance tun bayan da tura mulkin mallaka suka mika mulki ga mu akwai mutanen da suke waɗansu jinsuna ganin cewa ba su isa ba ko ba su da ƙwarewa ta zunzurutun ilimin boko kuma ya kasance ana musu kallon hadarin kaji to zai kawo raini akwai mutanen da suke ganin cewa a saboda waɗansu ko ba su iya turanci ba ko kuma ba su da digirin ba su san yadda za su tafiyar da mulki ba wannan kuma in ka duba a tarihi wannan tatsuniya ce babu shi saboda haka a nan da wani lokaci sai dai in mun yi kokari mun gina sababbin ƴan ƙasa wanda za a tusa musu san ƙasa kuma an yi a baya bayan yakin basasa ina yin abin nan ne a dunkule bayan yakin basasa aka yi makarantu da dama wanda zai tusa cuɗanya kuma aka kawo abubuwan da za su gina ƙasa kamar maganar wannan horon ƙasa NYC dinnan da Federal Colleges na aka yi tituna a ƙasashe masu jinsuna da dama kamar China kamar Singapore karamar ƙasa kamar India kamar wanda ya yi bayani a baya da dama wanda suke da jinsuna da kuma addini barkatai abubuwan da shugabanni suka yi shine gina ƙasa to amma abin takeici a ƙasa irin tamu tun lokacin mulkin Turawa mun kasa gina sababbin ƴan Najeriya ala kulli halin kowa so yake ga hanjin wani kowa so yake ga ni ya gaza to a nan gabar zan ce abu ne da in ka kula ko waɗanda suka karɓi mulki daga hannun tura mulkin mallaka sun yi koke da wannan ba zan manta ba akwai ta hira da aka yi da premier arewa sadauna ya taɓa magana cewa akwai wani jinsi a ƙasar nan wanda ko inda ka kai shi inda ake aikin leburanci ka ba shi dama nan da ɗan wani lokaci zai so ya mamaye kowa kuma in ya so ya mamaye kowa ɗin nan ba magana adalci ba magana kara ba magana kunya ba gamar magana kuma ya kamata Hausawa sukan ce akan bar halak don kunya akwai mutanen da muka san busu san wannan ba to in kana so ka gina ƙasa dole ne sai ka samu mutanen da suka san shi ginin ƙasa ba abu ne na son zuciyarka ba abu ne na magana akwai ka'ida akwai dokoki duk lokacin da ka gujewa dokoki musulunci da muke tunkaho da shi da kuma addinin krista da ake su ne manyan addinan na ƙasa duk magana ce ta bin ka'idoji in ka kauce daga ka'ida to za a samu matsala to in ka duba ƙasar nan ka cokanta da masu ikirarin su masa mabiya wani addini ne da kuma masu ikirarin cewa su suna ganin addini sun maida abun wasan yara
da waɗannan bayanai na Ali M. Ali za mu dakata a yau sai makon gobe idan mai komi mai kowa ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin dukkan abokanan aiki daga sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda ke nan tare da ni a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. To malam ko zaka gabatar mana da kanka?
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Surajo.
To Malam Muhammad Surajo kai mutumin wani gari ne?
Mutumin Sokoto ne ni.
To a ina a Sokoto?
Sokoto ina wanda sabon birnin local government.
Okay, sabon birnin local government. To na ga kaman kana sana'ar saida kati ne na waya ko? To kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta?
Gaskiya a gida ba na sana'ar saida kati, a nan ne nake saida kati.
Ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa?
Gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara 11.
Shekara 11 kana wannan sana'a ta saida kati? Jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa?
Gaskiya jari na ba wani jari bane, ina farawa ne daga 10,015 haka, nan ba wani ƙwangararren jari gare ni ba.
To a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana?
A rana ina iya cinikin 9,000-7,000.
To wasu sai su ga cewa kaman menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni kai wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan Abuja kake wannan sana'a?
To gaskiya ba wani dalili ne yasa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can.
To kaman menene bambancin abin da ya bambanta?
Bambancin ba wani bambanci ba ne, ka gane. Yanzu za ka iya ka sai kaci a can, za ka iya ka sai kacin naira 5,000 haka, amma za ka iya sai ka kusan kai sati biyu ba ka sayar da shi ba, amma nan in ka sai na 5,000 a wuni kana iya ka sai da shi.
Shi ne bambanci, dalili da yake nan da ya sa ka zauna. In na fahimce ka kenan, dai yanzu abin da kake samu a nan ba za ka, in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba?
Ya, ba zan samu haka ba.
To birnin Abujan ka duba birni ne mai tsadar rayuwa, in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya. Kaman a wani guri kake, a wace anguwa kake zama a nan birnin Abuja?
Ina zama a wannan unguwar inda ka same ni yanzu anan.
Eh, menene sunan anguwar?
Sunan wannan unguwar din Area 11 FCDA.
Area 11 FCDA. To kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa?
A'a, ba na haya, ina dai zama ne a wani shago na dan uwa na.
kike kin na fance kike nan dai baka biyan kudin haya a shagon wani dan uwa kake zama kaman mallan kana daukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida
gaskiya wani lokaci zan yi sati 4 sati 5 har zuwa sati 6 zuwa sati ma 7 mun ban taba wata biyu a nan garin ba
baka taba wata biyu ba to mallan yana da iyali haka
eh yana da iyali
kaman matan ka nawa
mata na biyu
ƴaƴa fa
ƴaƴa na 5
kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyin su
insha Allah da wannan sana'ar nake daukan nauyin su
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Mallam Sale wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.